This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki cikin shirin na asubahin yau Litinin 24 ga watan Yuni na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
To, hawa mutane akalla 7 aka kashe, sannan aka yi garkuwa da wasu 100 a daren ranar Asabar a lokacin da wasu 'yan bandaga suka kai hari a wasu ƙauyuka da ke jihar Katsina a arewa maso yammacin Najeriya. Prime Minister ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi cewa dakaran ƙasarsa sun kusa kawo ƙarshen lokacin zafafa kai hare-hare akan mayakan Hamas a Gaza nan ba da jimawa ba. Akwai yiwuwar yarjejeniyar tsaro ta haɗin gwiwa da shugaban Rasha Vladimir Putin ya shiga da Koriya ta Arewa ta kawo saɓani tsakanin Rasha da China.
Kanin labaran kenan. A ɓangaren rahotannin, za ku ji yadda 'yan tsama da ke wanzuwa tsakanin Jamhuriyar Nijar da Benin kan batun kan iyaka tsakanin ƙasashen biyu ke ci gaba da takarawa wajen haifar da tsadar rayuwa a Najeriya.
Ba su ɗaya shafa ba, ya shafi Najeriya. Ko abincin da za ka ci yanzu yana da wahala.
Muna kuma tafi da rahoto kan batun zaben shugaban ƙasa a nan Amurka dangane da batun mallakar bindiga da ke ci gaba da raba kan Amurkawa. Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da masu sauraron rahotanni da ke tafi. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafi da shirin Ciki da Gaskiya tare da Sarfili Hashim Gumel, inda a yau shirin zai dora game da ƙorafi akan ofishin mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa kan masu buƙata ta musamman. To, amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Mutane akalla 7 aka kashe, sannan aka yi garkuwa da wasu 100 a daren ranar Asabar a lokacin da wasu 'yan bandaga suka kai hari a wasu ƙauyuka da ke jihar Katsina a arewa maso yammacin Najeriya, a cewar mazauna yankin da 'yan sanda a jiya Lahadi. Wannan dai shine hari na baya-baya da aka kai a arewacin ƙasar. Ƙungiyoyin 'yan bandaga sun sha kai hare-hare akan al'umma a arewa maso yammacin ƙasar, inda suke garkuwa da jama'a, ciki har da ɗalibai da masu ababen hawa, domin neman kuɗin fansa. Mazauna yankin sun ce 'yan bandaga akan babura ne suka je ƙauyen Mai Dabino da ke ƙaramar hukumar Dan Musa a jihar Katsina suka fara harbe-harbe, lamarin da ya sa akan dole mazauna garin suka tsere. Hassan Aliyu, mazaunan garin, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters ta wayar tarho cewa harin ya ba mazauna yankin mamaki, kuma an tabbatar da cewa mata da yara da dama sun ɓace. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi cewa dakaran ƙasarsa sun kusa kawo ƙarshen lokacin zafafa kai hare-hare akan mayakan Hamas a Gaza nan ba da jimawa ba. Amma ya ƙara da cewa ta yiwu Isra'ila za ta tura sojojinta zuwa bakin iyakar ƙasar da Lebanon, inda dakaranta ke fafatawa da 'yan ƙungiyar Hezbollah na Lebanon a duk rana. Faɗa tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran ya zafafa a 'yan makonnin da suka wuce, abinda ke ƙara kawo fargabar yiwuwar ɓarkewar rikici a yankin. A wata hira da ya yi da gidan talabijin ɗin Isra'ila na Channel 410, Netanyahu ya ce tura sojojin zuwa arewacin iyakar ƙasar zai ƙarfafa tsaron ƙasar don tunkarar ƙungiyar Hezbollah. Matakin zai kuma ba Isra'ila wanda suka tsere wa faɗan a kusa da iyakar Lebanon damar komawa gidajensu. Ya ƙara da cewa, yayin da yake fatan a lalubo hanyar warware rikicin da ƙungiyar Hezbollah ta hanyar diplomasiya, Isra'ila na iya yaƙi ta ɓangarori da yawa, kuma ma suna kan shiri. Akwai yiwuwar yarjejeniyar tsaro ta haɗin gwiwa da shugaban Rasha Vladimir Putin ya shiga da Koriya ta Arewa ta kawo saɓani tsakanin Rasha da China, wacce babbar ƙasar ƙawancen Rasha ce da daɗewa, a cewar babban hafsan sojan Amurka a jiya Lahadi. An samu wani daban da ya taimaka ya shigo lamarin a yanzu. Ta yiwu hakan ya kawo saɓani tsakanin China da Rasha, abinda General C.Q. Brown, shugaban hafsan hafsoshin sojan Amurka, ya shaidawa manema labarai kenan yayin da ya yi wata tafiya zuwa ƙetare. Masu sharhi sun ce yarjejeniyar wacce aka rattabawa hannu a ranar Laraba na iya rage tasirin da Beijing ke da shi akan makwabtanta biyu, saboda duk wani tashin hankali na iya shafar burin tattalin arzikin China a kasashen duniya. A ranar Alhamis da ta gabata, Putin ya ce ta yiwu Rasha ta iya ba Koriya ta Arewa makamai, abinda ke nuna alamar yiwuwar martani ne akan makaman da kasashen yammacin duniya suka ba Ukraine. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu je ga wakilinmu Muhammad Nasir domin jin yadda 'yar tsama da ke wanzuwa tsakanin jamhuriyar Nijar da Benin kan batun kan iyaka tsakanin ƙasashen biyu ke cigaba da takarawa wajen haifar da ƙarin tsadar rayuwa ga 'yan Najeriya.
Ba sabon abu bane cewa 'yan Najeriya sun tsinci kansu cikin halin tsadar rayuwa ta yadda ko abinci na gagarar jama'a musamman masu ƙaramin ƙarfi. Wani abu da masu lura da lamura ke ganin ya ƙara rura wutar lamarin bayan wasu tsare-tsare na gwamnatin Najeriya da suka haifar da matsalar shine rikicin iyakoki tsakanin jamhuriyar Nijar da jamhuriyar Benin. Alal misali, akwai kayayyaki da yawa da ake shigowa da su a Najeriya daga jamhuriyar Benin waɗanda sai sun biyo ta jamhuriyar Nijar kafin su shigo Najeriya, waɗanda yanzu aka daina samu ko suka karamta a Najeriya, abinda ya kawo tashin farashinsu da ma wasu makamantansu da ake yi a Najeriya. Na zanta da wasu mazauna iyakokin Najeriya da jamhuriyar Nijar waɗanda su ne ke ganin yadda ake hada-hadar shigowa da kaya kafin wannan tankiyar tsakanin ƙasar Nijar da Benin. Muhammad Babangida mazaunin garin Ilela ne ta Sokoto da ke iyakan Najeriya da jamhuriyar Nijar ya ce yanzu maimakon a fito da kayan abinci daga Nijar, daga Najeriya ake ɗaukar su zuwa Nijar.
Kin can da ana hucewa da kila akalla in baka misali a ce ana shiga da wasu adadin buhuhuwa ko kuma wasu adadin kaya, to yanzu sun rubanya sun lumka biyu zuwa uku duk daga Najeriya ake ɗaukar su. Kuma abincin ga har yanzu ya kasa isa 'yan Najeriya da ake bukata. Nijar ta dawo Najeriya kuma tana ana kwashe abincin ana shiga da shi. To kaga kenan tsadar rayuwa dole ta ƙara hawa. Sannan kuma ga faduwar darajar naira, su Nijar dan Nijar din da shigo a Najeriya in ka fada mai kuɗin kaya bai ko tayawa biya ɗin zai shi ɗauka.
Haka lamarin yake a iyakan Najeriya da Nijar da ke Kamba ta jihar Kebbi a cewar mazauna yankunan.
Tunana Ali Ali dike Kamba shiyar zango Kamba. Wannan abun ya shahe mu kwarai har ma ya hina Nijar saboda duk yawancin abubuwan da ake fitowa da su daga Benin mutanen Najeriya da su. Saboda haka ba karamin tabarbarya ba karamin cimuna zarafi da kuma koma baya wannan abun yayi ba.
Sunana Lawal Bawa Kamba. Ba su ɗaya shafa ba ya shafi Najeriya. Ko abincin da zaka ci yanzu yana da wahala.
Suma masu fitar da kaya daga Najeriya zuwa wasu kasashen ƙetare sun koka akan yadda wannan matsalar ke kawo musu tarnaƙi, kamar yadda shugaban ƙungiyar masu noma da kasuwancin almasa ta Najeriya Aliyu Mai Tasamu Isa ke cewa
saboda Nijar bata buɗe iyakarta da Benin ba, kuma da ka shiga Nijar dole ka fita Benin kafin ka isa Togo sannan Ghana.
To ko menene mafita ga wannan matsalar? Masu fitar da kaya zuwa kasashen ƙetare na ganin cewa
gwamnati ta jiban yiwuwan buɗe mana border tsamiya lolo, saboda in aka buɗe wannan border ɗin za a ƙara inganta kasuwanci a nan arewacin Najeriya, kuma musamman mu da muke fita da kayayyaki zuwa kasashen waje export, ƙasarmu za ta samu kuɗin shiga.
Su kuwa masana harkokin kasuwanci da tattalin arziki kamar Dr. Kabiru Alhaji Jabo na ganin cewa akwai buƙatar a haɓaka ayyukan noma a Najeriya ta yadda ko an fita da abinci ba zai kawo cikas ba ga 'yan ƙasa. Haka ma abun ƙasa masana'antu na cikin gida.
Ita Najeriya tunda yake kwaci ga waɗannan ƙasashe da Benin da Niger, so ya kamata a ce yanzu sai ƙasar Najeriya, hukumar Najeriya ta shiga ciki domin a samu sulhu domin a rage wannan. So idan ta yi haka insha Allah abubuwa za su rage, sannan kuma za a samu sa'ida.
Wannan matsalar da ta yi kama da wadda ƙasashen duniya suka fuskanta a farkon yakin ƙasar Russia da Ukraine saboda tsinkewar samar da kayayyaki daga ƙasashen biyu, ko kuma rashin samun hanyar B da kayan ta kasashen zuwa wasu kasashen duniya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
An gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam ta shigo da ƙarshen labaran duniya.
Miliyoyin Amurkawa sun sake fuskantar yanayin zafi mai tsanani a jiya Lahadi a fadin kasar, yayin da mummunar ambaliyar ruwa ta mamaye sassan yamma maso tsakiyar Amurka, ciki har da wani gari a jihar Iowa wanda shi ma ya cika da ruwa. Kama daga yankin Mid-Atlantic zuwa Maine da fadin yankin tafkunan Amurka da ake kira Great Lakes da kuma yankin yammacin kasar zuwa California, jami'an gwamnati sun fitar da sanarwar gargadi ga mazauna wuraren akan hadarin da ke tattare da tsananin zafi. A jihar Oklahoma, yanayin zafi ya kai kusan 41 a ma'aunin Celsius a jiya Lahadi, a yankin yamma maso tsakiya kuma inda jihohin South Dakota, Iowa da Minnesota suka hadu, an samu ambaliyar ruwa a ƙarshen mako. Sannan arewa maso yammacin Iowa, koguna 13 sun cika har sun mamaye yankin, a cewar Eric Tejas na hukumar ayyukan gaggawa a ƙaramar hukumar Clay. An kuma tada mazauna wani gari, sannan an sanya dokar takaita fita a garin Spencer a jiya Lahadi, dare na biyu kenan a jere bayan ambaliyar da ta auku wadda ba a ga irin ta ba tun shekarar 1953. Zaftarewar ƙasa a wani yanki mai tsaunuka da ke tsakiyar ƙasar China ta yi sanadin mutuwar mutane 8 a cewar kafofin yada labaran ƙasar a jiya Lahadi, yayin da aka sanya sassan ƙasar cikin shirin kota kwana saboda rashin kyan yanayi. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haddasa zaftarewar ƙasa a wani ƙauye da ke lardin Hunan, a cewar gidan talabijin ɗin CCTV na ƙasar. Gidaje hudu sun ruguje da safiyar jiya Lahadi, kuma an gano wasu mutane 8 da suka bace amma suna cikin mawuyacin hali, a cewar kafar yada labaran. Kasar China dai na fuskantar matsanancin yanayin zafi da ba a saba gani ba a cikin 'yan watannin nan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai na Amurka, inda zaben shugaban kasa Amurka kan batun mallakar bindiga ke ci gaba da raba kan Amurkawa, inda shugaba Biden yake son a taka mutane birki game da mallakar manyan bindigogi, yayin da abokin hamayyarsa Donald Trump ya ce Biden yana barazanar raba Amurkawa da 'yancinsu na mallakar bindiga. Ga abokan aiki da fasarar rahoton Scott Stearns.
Shugaba Joe Biden ya shaida wa masu fafutukar yaki da wanzuwar bindigogi a Washington a ranar Talata cewa yana buƙatar taimakonsu don ƙarfafa dokokin mallakar bindiga.
Muna buƙatar ku jajirce manacin 'yan fafutukar mallakar bindiga da kamfanonin ƙera bindigogi da wasu 'yan siyasa da dama da ke adawa da batun yin sauƙaƙƙen ƙudurin doka na daƙile wanzuwar makamai.
Biden ya yi kira da a samar da dokar haramta amfani da makamai, ya kuma soki 'yan adawa na Republican kan ƙoƙarin rufe hukumar kula da barasa, taba, bindigogi da abubuwan fashewa waɗanda ke da muhimmanci wajen yaƙi da laifukan bindiga.
Ba zai yiwu a zama magoya bayan aiwatar da doka, ko kuma mutane su ce su magoya bayan tabbatar da doka ne, sannan kuma su goyi bayan soke dokar ATF ba. Haka bai yiwuwa, shirme ne.
Kusan kashi 1/3 na Amurka sun ce suna da bindiga, a cewar cibiyar bincike ta Pew. Donald Trump ya shaida wa masu fafutukar 'yancin mallakar bindiga a watan Mayu cewa Biden na son ya kwace waɗannan bindigogi.
Idan gwamnatin Biden ta samu ƙarin shekaru 4, za su kwace bindigoginku. Ina da tabbacin haka 100%.
Trump ya ce haƙƙin mallakar bindiga da ke cikin kundin tsarin mulkin Amurka na biyu zai tabbata daram idan aka zaɓe shi, amma yana fuskantar barazana idan aka zaɓi Biden.
Idan suka samu nasara, kasarmu za ta ruguje ta hanyoyi da dama, amma dokar Second Amendment tana fuskantar barazana. Amma idan na samu nasara, ba za su je ko ina ba.
Trump ya shaida kungiyar masu kare haƙƙin mallakar bindiga cewa waɗanda suka mallaki bindiga za su ba shi damar yin nasara a zaben watan Nuwamba.
Waɗannan yankin kasa ne sosai, waɗannan manyan mutane ne, kuma za mu yi abubuwa da kowa ba zai zata ba. Za mu lashe wannan zaɓe a matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba.
Biden ya ce tarihin Trump kan taƙaita mallakar bindiga a matsayin shugaban ƙasa dalili ne na ƙin sake zaɓensa.
Magabacina ya gaya ma wani taron ƙungiyar 'yan fafutukar tabbatar da 'yancin mallakar bindigogi ta NRA kwanan nan cewa shi dai yana mai alfaharin cewa a ta bakinsa ban yi wani abu kan bindigogi lokacin da nake shugaban ƙasa ba. Da yake bai yi wani abun ba, ya yi sanadin matuƙar muni da al'amura suka yi.
Biden ya yi magana game da bindigogi a ranar Talata, ranar da aka samu ɗansa Hunter da laifi kan tuhume-tuhume ciki har da siyan bindiga ba bisa ƙa'ida ba. Joe Biden bai yi magana game da hukuncin da aka yanke wa ɗansa ba, amma ya fitar da wata sanarwa a rubuce yana cewa zai amince da sakamakon wannan shari'a kuma zai ci gaba da mutunta tsarin shari'a. Hunter Biden shi ne ɗan shugaban Amurka mai ci da aka samu da laifi, kuma ana shirin gurfanar da shi kan wasu tuhume-tuhumen zamba haraji na tarayya a watan Satumba mai zuwa.
Fassarar rahoton Scott Stearns kenan. Kada da ya ashafa, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koyaushe aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum, bukarin take haƙin ɗan adam. A yau ma shirin zai daura game da ƙorafi kan ofishin mataimaki na musamman kan nakasassu na shugaban Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sir Phil Hashim Gumero. Idan watakila mai sauraro na biye da shirin, mun fara duba ƙorafin wasu shugabannin ƙungiyoyin nakasassu da ke nuna rashin gamsuwa kan wanda ke rike da muƙamin mai taimaka shugaban Najeriya kan nakasassu. Kamar da yadda aka sani, nakasassu a Najeriya kama daga makafi da guragu da kurame da bebaye da sauransu sun shafi shekaru suna ta kamfen ɗin a riƙe shigar da su gwamnati. Har aka samu majalisar dokoki ta yi dokar ware musu kashi 5% na muƙamai a dukkan matakai. Tsohuwar gwamnatin Buhari ta naɗa mataimaki na musamman da hukumar kula da nakasassu, inda hakan ya ci gaba a ƙarƙashin wannan gwamnatin ta shugaba Ahmed Bola Tinubu. Mun dai fara jin ƙorafin shugaban ƙungiyar nakasassu ta Arewa, Yarima Suleiman Ibrahim, wanda ke cewa waɗanda ake naɗawa suna biyan muradin kansu ne kawai a wannan kujera, amma ba su damu da nakasassun ba. Ga ci gaban hirar.
Yarima Suleiman, in an duba wancan ma tsohon mai bada shawarar kuma taimaki na shugaban ƙasa zamanin shugaba Buhari, kun yi irin wannan ƙorafin ai?
Na'am.
Wannan ya nuna kenan har yanzu ba ku cimma burinku ba.
Wato, ka san abin da ta yawanci mutane suke ganin laifi na, ni ban yarda ga abin da ake ba daidai ba in yi shiru. Ni ina cikin mutane masu bukata na musamman na ƙasa-ƙasa. Ina tare da su koyaushe a shugabanci na, ina samu yawan ƙorafe-ƙorafe da kuma abubuwan da mutane suke da bukata. Wancan abin da muka tsammace daga gare shi ba abin da ya yi. So, abin da muka tsammace daga gudun shi Honorable Muhammad Abba shi ne wannan abubuwan da na lissafa muka, wanda kuma muka sha tattaunawa da shi a kai. Amma har yanzu ba mu iya samun mafita ba. Ko da yake ya ga min cewa sabuwar ofis ne bai dima da kama aiki ba, ya kamata mu bi shi. Amma ni a tunanina a wani lokacin da aka bashi daga watan 11 zuwa yau, ya kamata a ce cewa a ce ga waɗansu mutane wanda aka ɗauke su aka ba su aikin yi. Na san watakila waɗansu sai ai kuna da kusanci da shi, me yasa ba za ka fito ko kuma ba ka same shi don ku rufe kofar ka ga ka bashi wannan shawarar ba? A'a, ai lokacin da muka fito muke neman wannan kujerar ba ɗaki muka rufe kofa muke neman wannan kujerar ba, mun fita da muke gama juna cewa ga abin da in har aka baya za a yi. To ina ga kaman babu laifi idan har muka ce cewa wannan kashi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu shekara ɗaya, kaman mu mutane masu bukata na musamman ba mu ga tasirin wannan, ba ma iya cewa ga abin da aka yi kaman mai don ci gaban mutane masu bukata na musamman zuwa yanzu.
Shi Muhammad Abban nan da kike magana, kace da shi kuka yi gwagwarmayar ƙorafi kan shi wancan tsohon mai taimaka shugaban ƙasa na baya?
Da shi muka yi bayan an yi zaɓe na Bola Ahmed Tinubu, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, muna yawan tattaunawa akan matsalolin masu bukatar musamman. Ai, ya sani na da shi. Wato, a baya mutum ne mai kishin mutane masu bukatar musamman. Ke sa yanzu muka kasa ganewa kaman gudun biri ne a yashi ake yi. ba mu sani ba matsalar dama ce ba bashi ba ko kuma a matsalar shine ya fuskanci aikin sai mai girma ko kuma akwai shirin da yake da shi a kasa. Yana da kyau mu a matsayinmu na muryan masu bukata na musamman na arewa, yana da kyau a ce mu da mutane suke tunanin cewa mu muke muka yi ruwa da tsaki, mu ne na gaba gaba wajen tabbatar da haƙƙin mutane masu bukata na musamman. To ya kamata yau mu fito mu gawa duna cewa mu ma kar a ɗauka kamar mun gamsu da abubuwan da ake yi. To mu karan kanmu ba haka muka so abin ya kasance ba, amma babu yadda za mu yi saboda a fita daga wannan halin da ake ciki. Allah kawai mu zo mu gama duna cewa mu ba ba ma jin daɗin wannan abin da ake yi.
Iri Musliman, wannan ya nuna tamkar kana zargin shi Muhammad Abba da dama kawai yana so ya hawo kujera ne ya yi shiru, shi yasa yake ma taya wajen sukar wanda ya rike wannan mukamin a baya.
To ai ka san wani lokaci ita kujera ta shugabanci wuyan sha'ani gare ta. Idan ba kana kai bane ba za ka san abin da ake ba, kuma abin da yake yawan kawo korafi akan wani wanda yake duk wata ma irin kujera shine idan ba ka fito kana ma mutane bayani hakikanin halin da ake ma'ai ofis din take ci, ba lallai bane mutane su fahimce ka. Kuma mu a matsayinmu na wanda muka fi yawan masu bukata na musamman a Najeriya, a yau fa muna da masu bukata na musamman fiye da mutum miliyan 33 a Najeriya wanda muke da su. To idan aka ce yau muna da yawan wayan na mutanen amma ba ma samun cikakken bayani halin da ake ciki.
A bangaren wanda aka zarga kuwa, Abba Isa mai taimaka shugaban Najeriya kan harkokin masu bukata ta musamman a Najeriya, wanda a makon da ya gabata ya fara bayyana irin shirye-shiryen da yake don inganta rayuwar masu fama da nakasa a Najeriya.
Sannan kuma wannan ina aiki da ainihin kungiyoyin masu bukata na musamman, ina da aiki da ainihin kungiyoyin farar hula, sannan kuma ina da reshe wanda yake mun dauki coordinators a duka state da local government wanda yake duk wani abu idan ya faru su za su zama mun ido, kuma su zan rika gaya musu ga abinda aka ci a aiwatar, sannan kuma su kansu za su rika aiki kafada da gundumomin su da suke wannan jihohi har a tabi gundumomi. To kajan ka duba ai makamin ba ne kariya ka bai ba. Dukkanmu sai mun shigo inda mukami ne na gwagwarmaya, kuma mun fito mun yi kuka an ce a bamu wannan kujerar, sannan shi kuma shugaba Bola Ame Tururu ya tsoko wannan kujerar ya na masu bukata na musamman ya bamu. Kuma idan ka duba baya da haka akwai wannan ma'aikatan nan wanda ake kira National Commission for Persons with Disability wanda suke kulawa da rayuwa da kuma inganta rayuwar masu bukata ba jan musulalu. To wayannan duka muna aiki kafada da kafada duka na ganin cewa mun aiwatar da ainihin wannan manufofi na renewing hope agenda na President Bola Ahmed Tinubu, kuma muna kai gashin muna samun nakarori, muna samun goyon baya duka da yin sa muna samun.
Wato Abba Isa, an ce an hada kai da kai wajen wato sukar tsohon shi wancan mai bada shawara din, har Allah ya baka wannan mukamin, sai ma da ka zo kuma sai ya zama baka dauki hanya sosai, an dauka za ka yi abubuwa masu yawa fiye da abin da kake yanzu nan, duk da cewa kaci wata shida ne kawai kana daka.
Ai ko yanzu shi ne na ce ma kulliya ta biya kudin sabulu abinda muke AFD yake. Yasa na ce ma ai an yi sauri tun yanzu a ce za a yi jojin din mutum abinda akai. Sannan kuma ba maganar shuka bane ai shi aikin gwamnati da kake gani ai process ne ai. Sai mutumin da yake waje mutane sama da miliyan 30-35 ne wanda yake suke karkashin jagoranci ta. Ba ko ina bane zan rabu idona. Sannan kuma idan ka duba da sauran su din ai muna da tsari, muna da shugabanci, idan mutum yana da kote ko yana da wani shawara mu kofin magude yake ba kuya muke ba, an san inda za a zo a same mu akan aje gidan jarida a ce mu abinda ba ma so ke da duk abinda yake faruwa kana da korafi kuma wannan kujerar da kake gani ba ne kadai zan aiwatar da shi ko ba ne kadai nake gudanar da shi ko ba na
yi abubuwa nawa kai a gidan jarida, abubuwa nawa ka taba faɗa a gidan jarida,
abubuwa kamar wannan
kai in ba gidan jarida akwai ta hanyar da zaka yayata irin ayyukan da kake ne.
Ha ba wannan ai akwai korafin da ba sai ya je gidan jarida ba ai.
Ta takaice me za ka ce wa masu sukar ka cewa kawai kai ka raye kanka kake ba ka kula da sauran mutane, ma'ana kai ka tsira yanzu ka samu abin duniya ka manta da sauran yan uwanka.
Wannan magana ai ka duba ai wallahi ka duba wannan magana ai magana ne kawai haka da cewa ai namun tara mutane ko kuma nayi abun nan ba haka bane ai shi abun da muke din a bude yake a gili yake babu wanda zai ce ba zai rici ina ba kofa na bude yake saboda ni ainihin yanda na dauko wannan tafiyan na shugabanci na masu bukata na musamman abu ne wanda yake inda Allah ya dora ma shugabanci abu ne wanda yake na wahala ni abun da nake kira da su shine addu'a kujera mun riga mun samu addu'a ake wa shugabanni idan ake mutane shugabanni addu'a za ga cewa Allah ya karba addu'an nan za ka ga sun samu nasara
masu raro idan Allah kai mako mai zuwa za mu daura kan wannan shirin inda za mu jirga bakin masu fama da nakasa don jin yadda za a ji a kuma samar da hanyar da za a samar musu da rayuwa mai kyau yanzu kan a madadin Nasiru Adamu ya hikaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin ni Sarfi Hashim Gumal ke cewa ku kasance lafiya
madalla an gaida Sarfi Hashim Gumal masu sauraro kafin mu ci gaba ga Hussein Asmarawi maka zo ga gaba ta karshe wato labarai a takaice
to a takaice mutane akalla bakwai aka kashe sannan aka yi garkuwa da wasu 100 a daren rana Asabar a lokacin da wasu 'yan bandaga suka kai hari a wasu kauyuka da ke jihar Katsina a arewa maso yammacin Najeriya a cewar mazauna yankin da 'yan sanda a jiya Lahadi wannan dai shine hari na baya-baya da aka kai a arewacin kasar Ƙungiyoyin 'yan bandaga sun sha kai hare-hare akan al'umma a arewa maso yamma inda suke garkuwa da jama'a ciki har da ɗalibai da masu ababen hawa domin neman kuɗin fansa. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi cewa dakarun ƙasarsa sun kusa kawo ƙarshen lokacin zafafa kai hare-hare akan mayakan Hamas a Gaza nan ba da jimawa ba. Amma ya ƙara da cewa ta yiwu Isra'ila za ta tura sojojinta zuwa bakin iyakar ƙasar da Lebanon inda dakarun ƙasar ke fafata da 'yan ƙungiyar Hezbollah na Lebanon a duk rana. Faɗa tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran ya zafafa a 'yan makonnin da suka gabata abinda ke ƙara kawo fargabar yiwuwar ɓarkewar rikici a yankin. Akwai yiwuwar yarjejeniyar tsaro ta haɗin gwiwa da shugaban Rasha Vladimir Putin ya shiga da Koriya ta Arewa ta kawo saɓani tsakanin Rasha da China wacce babbar ƙasar ƙawancen Rasha ce da daɗewa a cewar babban hafsan sojan Amurka a jiya Lahadi. An samu wani daban da ya taimaka ya shigo lamarin a yanzu kuma ta yiwu hakan ya kawo saɓani tsakanin China da Rasha abinda General C.Q. Brown shugaban hafsan hafsoshin sojan Amurka ya shaidawa manema labarai kenan a yayin da ya yi wata tafiya zuwa ƙetare. Miliyoyin Amurkawa sun sake fuskantar yanayin zafi mai tsanani a jiya Lahadi a faɗin ƙasar yayin da mummunar ambaliyar ruwa ta mamaye sassan yamma maso tsakiyar Amurka ciki har da wani gari a jihar Iowa wanda shi ma ya cika da ruwa makil.
Masu haru baki ɗaya kuma da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin ta karanto labaran duniya da wanda ya tsara shirin ya ba da umarni da Bilawi da ma injiniyanmu na yanzu. Ni da na shirya na gabatar Hawwa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an ji mu ku.